إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar uku ga watan Jumada Thaniya Hijira 1443, daidai da ranar 6 ga watan 1 2022 miladiya. Don karatun wannan risala ta mu mai albarka al-usulu thalatha wallafa al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wanda wannan shine zai zama darasin mu na 19 a cikin wannan risala. Risalan ta kunshi wasu asalai ne guda uku wanda yake wajibi kowane mutum ya san su, shine ma'rifatul abdi rabbahu, bawa ya san wane ne ubangijin sa, wa ma'rifatu din al-islam bil adillah, da kuma sanin addinin musulunci da dalilai. Na uku shine ma'rifatu nabiyikum muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sanin annabin ku muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun karanta al-asl al-awwal da al-asl al-thani, muna cikin al-asl al-thalis wanda shi ma mun ci karfin sa, mun tafi can da nisa, mun zo gabar da yake cewa wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa munzirin. Bayan mun ji bayani akan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma manufofin aiko shi da kuma shekarun da ya rayu a ciki, shekaru da ya yi a Makka da wanda ya yi a Madina da yanda ya yi hijira, da kuma lokacin da ya tabbato a Madina ya yi umarni da sauran shari'o'i irin su zakka, azumi, aikin haji, jihadi, kiran sallah, horo da kyakkyawa, hana mummuna da sauran abubuwa na shari'a, wanda wannan addini nashi sallallahu alaihi wasallama addini ne da zai wanzu har tashin kiyama. Kuma komai da ake bukata na alkhairi na duniya da lahira to ya zo a cikin wannan addinin. Annabi ya nuna mana wannan alkhairin. Duk wani abu na sharri da ake jin tsoro, ake neman kariya daga gare shi, sharrin duniya ko na lahira, to manzo Allah ya tsoratar game da shi. Kiran baka da bukatar barin wannan addini ka koma wani addini, ko ka koma wani addini to ba za a karba maka shi ba. Haka Allah ta'ala yace, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min, duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba a matsayin addini to ba za a karba masa shi ba. Inda dinan inda Allah al-islam, karbabban addini a wajen Allah shine musulunci. To haka idan mutum ya kirkira wa kansa wani addini cikin musulunci, ya danganta shi da musulunci, kuma ya zama kirkiro shi yayi, baya cikin Qur'ani, baya cikin sunna, baya da asali a Qur'ani ko sunna, to shi ma wannan fa huwa raddun, an mayar masa da wannan addini da yazo da shi, wannan ibada da yazo da ita ba za a karbe ta ba. to wannan manzo da yazo da wannan addini mai falala Allah ya farlanta ayi masa biyayya aljanu da mutane wajibi ne su yi masa biyayya domin an aiko shi ne zuwa ga dukkanin mutane baki daya dalilai sun gabata akan wannan sannan kuma ya nuna wannan addini idan aka yi shi to ba kuma wai an tashi haka nan bane akwai sakamako sai dai sakamakon sai a ranar alkiyama duk abin da zaka samu a duniya karkashin wannan addini da zai zo maka ta hanyar halal to wannan wata falala ce da rahama ta ubangiji kamar bonus ne ubangiji subhanahu wataala ya baka a duniya amma sakamakon addinin cikakke ana samun sa ne idan an je lahira ita kuma lahirar takan wato abun nan ne takan tabbatu ne bayan mutuwa sai an mutu ne sannan a yi tashin alkiyama sannan a tashi mutane daga kaburburansu sannan a yi musu hisabi sannan kowa ya karbi sakamakon aikinsa to wannan ita ce gabar karshe da muka yi magana a kanta ina fata fahimta to anan sai ya ce wa arsalallahu jami'ar rusul so yake nuna maka ba wai annabi kadai aka aiko ba an aiko annaba da yawa sannan kuma annabawan me yasa aka aiko su shine yake son ya bayyana a wannan gaba wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirina wa munziri kuma Allah ya aiko dukkanin manzanni suna masu bishara suna masu gargadi bishara da gidan aljanna gargadi da gidan wuta wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin kuma shine fadin Allah ta'ala rusulan mubashirina wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل من aiko manzanni suna masu bishara suna masu gargadi domin kada mutane su samu wata hujja da za su kafa wa Allah bayan manzanni kenan sun zo ne a matsayin yankan hujja yankan hanzari in ka riki abinda suka zo da shi kai aiki da shi sai ya zama hujja gare ka in kai watsi da abinda suka zo da shi sai ya zama hujja akan mutum an yanke masa hanzari gobe zai zo wajen Allah bai ci ni Allah ai ban san baka san kaza ba ban san kaza kake so ba ban san kaza shine daidai ba kaza ba daidai bane ban san wannan ba ba wanda zai zo ya ce ga yawa Allah wannan to an aiko manzanni manzannin nan san karantar da wannan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addini sahabbai sun dauka sun karantar da na kasa da su malamai suka dogo suka kawo wannan addinin zuwa gare mu aka rubuta a littattafai zaka ba wani wanda yake da hanzari in baka sani ba sai a ce to me yasa baka je wajen malamai ba me yasa baka je makaranta ba kaga mutum bai da hujjar da zai gabatar wa Allah to anan kaga mawallafin littafin yana bayyana mana cewa Allah ya aiko dukkanin manzanni suna masu bishara suna masu gargadi kamar inda aya ga ta nan mun karanta suna yi wa wanda ya musu da'a bishara da aljanna suna yi wa wanda ya saba musu bishara da gidan wuta kuma aiko manzanni yana da hikima wadda take gagaruma wadda daga cikin mafi muhimmancin hikimar aiko manzanni bal ma ita ce wato hikima wadda take mafi muhimmanci hikima wadda take ita ce mafi girma ta aiko manzanni shine dan a tsayar wa mutane da hujja dan a tsayar wa mutane da hujja domin kada ya kasance sun samu wata hujja da za su gabatar wa Allah bayan aiko manzanni kamar yadda muka karanta aya ne Allah ya kula lil nasi ala llahi hujjatun ba'da rusul wannan shine manufa wadda take mafi girma ta aiko manzanni a katse maka hanzari baka da wani hanzari a gaban Allah akan wannan za a kama mutum kai biyayya ko baka yi ba sannan daga cikin hikimomin da yasa aka aiko manzanni aiko su yana daga cikin cikar ni'imar ubangiji ga bayansa yana daga cikin cikar ni'imar ubangiji ga bayansa shi yasa ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati domin hankalin dan adam duk yanda mutum ya kai ga kaifin hankali da kaifin basira to ba zai taba yiwa gare shi ba ya riski tafasil din abin da ya wajaba ga Allah ka gane menene ya wajaba na haƙƙin Allah a kaina ka gano haka ta hanyar tunanin kwakwalwarka ba za ka iya ba menene haƙoƙi da suka wajaba a kaina na Allah haƙƙin Allah a kaina menene ka gano haka da kwakwalwarka ba za ka iya ba. An gane wannan? Sannan ba inda za a yi kwakwalwarka ta iya hararo maka siffofin Ubangiji na kamala, ka gano dukkanin siffofin Allah na kamala. Allah yana da siffa kaza, yana da siffa kaza, yana da siffa kaza ta kamala, siffa kaza ta koro ga Allah, saboda siffa ce da take akwai nakasu, akwai tawaya a ciki. Mutum ba zai iya gano wannan da hankalinsa ba. Sannan mutum ba zai iya ganowa ba da hankalinsa abinda Allah yake da shi na sunaye kyawawa. Sunayen Allah kyawawa, Allah ya bayyana mana sunayensa da yawa, daga ciki akwai 99 mutum ya kiyaye su zai shiga aljanna ya aiki da su. Akwai sunayen da Allah ya sanar da wasu daga cikin halittunsa, bai sanar da kowa ba sai su. Akwai sunayen da ya bar wa kansa sanin su, ba wanda ya san su sai shi. An gane? To ba inda za a yi ka iya sanin sunayen Allah mafi kyau da kwakwalwarka. Shi yasa Allah ya aiko manzanni alaihi salatu wassalam, suna masu bishara, suna masu gargadi, kuma ya saukar da littattafai tare da su da gaskiya, domin su yi wa mutane hukunci a cikin abin da suka yi sabani a ciki. To mafi girman abin da manzannin suka yi kira zuwa gare shi tun manzon farko har zuwa na ƙarshe shine tauhidi. An gane shine me? Shine tauhidi, wanda cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha washtanibu at-taghut. Da ce hakika mun aika ko a cikin kowace al'umma mun aika mata da wani manzo. Yana kiran su zuwa ga tauhidi, yana cewa ku bauta wa Allah kuma ku nisanci dagutu. Wannan ayar tana cikin suratul Nahl aya ta 36. A wani gurin ma yake ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ba mu taba yi ko da wani manzo kafin ka ba, face muna masa wahayin cewa ba abin bauta bisa cancanta sai ni, fa'budun, da haka ku bauta mun inji Allah. Wannan ita kuma tana cikin suratul anbiya aya ta 25. A ga wannan ayoyin dalili ne da yake nuna kowace al'umma Allah ya aika mata ne, Allah ya aika mata manzo, kuma abin da manzon yake kira zuwa gare shi shine tauhidi. Kun fahimta? To shine yace wa awwaluhum nuhun, kowace al'umma wato Allah ya aiko manzanni suna masu bishara, suna masu gargadi, saboda wannan ayar rusulun mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, wanda ta zo a cikin suratul nisa aya ta 165. Sai ce awwaluhum nuhun, to na farkon su manzannin da Allah ya aiko shine annabi Nuhu alaihi salam, wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na karshen su kuma shine wa? Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Nuhu shine farkon manzanni wanda Allah ya aiko a wannan duniyar bayan shirka ta abku a cikin al'umman duniya. Tun lokacin annabi Adam har zuwa lokacin annabi Nuhu ba a shirka, akan tauhidi ake. Sai a lokacin sa ne aka samu wasu sun yi guluwi a cikin wasu waliyai salihan bayi, sun yi guluwi a cikin al'amuransu, sun yi gumakansu, suna girmama su har suka kai suna bauta musu. To sai aka aiko manzon farko wanda shine annabi Nuhu. Kuma malaman tarihi kamar Ibn Abbas ya ce tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu an samu ƙarni 10, kamar shekara 1000 kenan. Cikin wannan shekaru 1000 duk mutane suna kan tauhidi, mutane suna kan tauhidi. Sai a lokacin ne aka samu shirka ta bayyana, lokacin ne aka aiko manzon farko shine annabi Nuhu. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhu, dalilin da ya nuna cewa manzon farko daga cikin manzanni shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, qawluhu ta'ala, fadan Allah ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, lalle mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka. Nan ana nufin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kama awhayna, kamar yadda muka yi wahayi ila nuhin, zuwa ga annabi Nuhu, wan nabiyina min ba'dihi, da kuma annabawan da suka biyo bayansa. Wanda shine mahallu shahid, annabawan da suka biyo bayansa kenan, babu wani manzo da yake kafinsa. Nabiyina anan ana nufin manzanni, annabawa manzanni, domin kowane wato manzo annabi ne, akwai amma ba kowane annabi bane manzo. To annabiyina anan ana nufin manzanni da suka biyo bayansa, domin kafin shi akwai me? Akwai annabawa irin su annabi Adam, amma kuma kaga babu manzanni, shine manzon farko. To anan wannan ayar tana cikin suratul nisa'i ita ma aya ta 163. To anan kaga malam yana bayyana mana Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yana bayyana mana cewa farkon manzanni shine Annabi Nuh alayhi salatu wassalam, kuma yayi hujja da wannan aya da muka karanta. Bayan wannan ayar ma ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim, hadisin ceto, hadisu shafa'a ya fi shahara da wannan sunan hadisu shafa'a. Mutane za su je wajen Annabi Nuhu, hadisin yana da tsawo. Lokacin da mutane za su yi ta tsayuwa a filin alkiyama, tsayuwa ta ishe su, to sai su fara fafutukar neman wa zai sa baki a yi musu hisabi. To za su je wajen Annabi Adamu da farko, sannan su zo wajen mai Annabi Nuhu, shine mahallu shahid. Annan nasu ya'tuna ila Nuh, mutane za su zo wajen Annabi Nuh, fa yaquluna lahu, sai su ce wa Annabi Nuhu, anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard, kai ne farkon manzo da Allah ya aiko shi zuwa mutanen duniya. An gane daga wannan da shaidar manzon Allah, manzon Allah ya faɗi hadisi, kai ne manzon farko. Hadisin Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 4476, Muslim ma ya fitar da shi hadisi mai lamba 193. Haka hadisi ne tabbatacce. Dan haka ba wani manzo kafin Annabi Nuhu. Da wannan wasu daga cikin malamai irin su Usaymin suke ganin kuskuren malaman tarihi da suke cewa wai Annabi Idris ya zo kafin Annabi Nuhu. Usaymin yake cewa abinda zahiri yake nunawa Annabi Idris yana daga cikin annabawan Bani Isra'ila ne ma. Kana ya zo bayan Annabi Nuhu da nisa, Annabi Idris yana daga cikin annabawan Bani Isra'ila ma. Dan haka ba wai ya zo bane kafin Annabi Nuhu kamar yadda malaman tarihi suke nunawa. Dan shi ba Idris, Annabi Idris manzo ne bisa ga abinda dalilai suke nunawa, manzo ne, ba annabi bane kadai, annabi ne manzo. To tunda ko manzo ne, kaga ba zai yi a ce ya zo kafin Annabi Nuhu, tunda Annabi Nuhu shine manzon farko, ga dalilai sun nuna Annabi Nuhu shine manzon farko wanda Allah ya aiko shi a mutanen duniya bayan shirka ta abu. Wannan ba zai hana samuwar wasu annabawa ba kafin Annabi Nuhu, ba a rasa wasu annabawa, amma ba manzanni ba, domin Annabi Adamu kafin Annabi Nuhu yake, ko amma kuma shi annabi ne ba manzo bane, mun fahimta. Akwai su wasu malaman da suke ganin Annabi Idris ya zo kafin Annabi Nuhu, amma shi ma annabi ne ba manzo bane, haka suke gani. Saboda Al-Qur'ani haka Allah ya ce, wa ism abannan Al-Qur'ani Allah yana cewa cikin suratul Maryam, waskur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, ko ce ka ambaci kisar Annabi Idris a cikin Al-Qur'ani, sai ya ce innahu kana siddiqan nabiyya, shi kaga siddiqi ne annabi, ai sai ta ai an ce nabiya. To amma dan an ce nabiya, ai bai hana kuma ya zama manzo, an gane. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan guri biyu ne aka ambace shi a Qur'ani, bayan nan an ambace shi a cikin a cikin suratul anbiya, wa isma'ilu wa idrisu, wa isma'ila wa idrisa wa zalkifl, haka tazo ayar, wa isma'ila wa idrisa wa zalkifli kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin, haka ayar take nake tsammani. Da Annabi Isma'il wa Idrisa wa zalkifli kullum min as-sabirin, kowannan su yana daga cikin masu hakuri. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin, to kaga nan ne aka ambace shi gurere guda biyu. To abinda tarihi yake nunawa shi ma manzo ne, don ana ambatan shi cikin me jerin manzanni, kuma kaga nan an ambace shi cikin annabawan Bani Isra'il, wa Isma'ila wa Idrisa wa Zulkifl. Zulkifl yana ga cikin annabawan Bani Isra'il. Annabi Isma'il shi dan uwan Annabi Ishaq ne, wala Annabi Ishaq shine mahaifin Annabi Yaqub, Annabi Yaqub kuma shine Abu Isra'il, shine Isra'il din, ƴaƴansa su ne gaba daya kike Bani Isra'il. Ina ba dan fahimta. To amma duk da haka akwai malaman da suke ganin ya zo kafin Annabi Nuhu, amma annabi ne wanda ya dauke shi cewa ya zo kafin Annabi Nuhu, ya tafi akan cewa annabi ne ba manzo ba, amma abinda dalilai suke nuna shi ma manzo ne. To in ko ya tabbata manzo ne, to ya biyo bayan annabi Nuhu ne. Na'am. To shine malam ya tabbatar mana cewa manzon farko shine annabi Nuhu, na ƙarshe kuma shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shine cikamakin annabawa. Me yasa muka ce shine cikamaki, ba wani wanda zai biyo bayan sa? Fadin Allah ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Annabi bai zama baban wani da namiji daga cikin ku ba, sai dai shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa. Ubangiji ya kasance masani game da dukkanin komai. Wannan aya tana cikin suratul ahzab aya ta 40. Haka ba wani annabi bayan manzon Allah, duk wanda ya da'awar annabta a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan makareci ne, kafiri ne, wanda ya ridda daga musulunci. Domin akwai masu da'awar cikin fandararrun kungiyoyi cewa ba a rufe kofar annabta ba. An gane ko? Nan suka zo wa khataman nabiyin, suka ce wa khatiman nabiyin, suka fassara da khatim, ba wai shine cikamakin su ba. Kenan kamar shine zababbe a cikin su, kamar wani khatim ne, kamar wani kashe ne a cikin annaba wanda yake musu shaida. Da haka sai suka dauki cewa ana iya samun annabi a bayan manzon Allah. Annabawa akwai kungiyar Ahmadiyya, suna nan cikin Niger, kuma sun samu lasisi a gwamnatance, suna nan suna ta yada da'awar su, suna gine-ginen makarantu, suna gine-ginen masallatai. Idan ka gansu baka iya bambanta su da musulmi sai in ka shiga jikin su. To su suna da'awar, suna da wani shugaban su, sunansa Ahmad Gulam, suka ce annabi ne. Shi ne annabin da annabi Isa ya bushara zuwa gare shi, bi rasulin yati mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Sai ce shi wannan sunansa Muhammadu, su kuma nasu sunansa Ahmad. Da haka suna nan mabiya Ahmad Gulam ne, suna nan cikin Niger, nan kai yankin kwannin nan, suna nan sun kafa makaranta su babba. Galibi in kaga masallaci mai fancir danyar ciyawa haka, daga masallaci an ya cika samun kala kular vert, kular mai jikin danyar ciyawa. To in ka zurfafa za ka ga wata ila su ne. An gane, kaga masallaci an sa masa fari da kuma kular abin nan tsanwa, to galibi nasu ne. To kuma suna rubuta Ahmadiyya, ba boyewa suke yi ba, har bisa hanya in kana ta bisa kwalta za ka san sa plaque da kowa yake sa plaque. Suna da plaque din su, sun rubuta mana ne Ahmadiyya wani ne wani ne, sun fadi addressin su da komai. Yaka suna nan suna ta yada da'awar su, kuma abin yake nuna suna da mabiyin su wanda suke bi, wanda suke bi annabi ne. An gane wannan? To kaga wannan duk wanda ya bi wannan aqida kafiri ne, inda ya yarda da wannan kafiri ne, murtaddi ne. Allah ya kiyaye. Malam yace wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasula, kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo. Kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo, yana kiran su zuwa ga me bautar Allah shi kadai, sannan yana hana su zuwa ga, yana hana su game da aikata shirka. Shine aikin da annabawa da manzanni suke yi. Dalili fadin Allah ta'ala, wa in ummatin illa khala fiha nazir, babu wata al'umma face mai gargadi ya shude ta cikin ta. Suratul Fatir aya ta 24. A wani gurin yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa shanibu tagut, a cikin suratul Nahl aya ta 36. Ma'ana dai kowace al'umma sai da Allah ya aika mata manzo. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tun daga annabi Nuhu har ya zuwa annabi Muhammad. Ya'muruhum bi ibadati Allahi wahdahu, manzon yana umurtan su da bautan Allah shi kadai. Wa yanhahum an ibadati tagut, kuma yana hana su bautar tagutu. Manzon aikin da yake yi kenan, aikin sa mafi girma shine wannan. Shi yasa annabi da yazo sai dai shekara 13 da awarsa ba abin da yake kira sai tauhidi, ba ma fara sallah ba sai a wannan lokacin. Tauhidi zalla da ita ce muhimma mafi girma. Daga nan kuma sauran abubuwa su biyo baya. Yace wa dalilu qawluhu ta'ala, kuma dalili shine fadin Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kuma hakika mun aika a cikin kowace al'umma mun aika da manzo, yana cewa ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu. Wannan ayar tana fassara ma'anar la ilaha illallah, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله با أبن بوتا بسا چنچنتا سي الله وانا كركو بوتا وقوة سي الله لا وطان فإنتا وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما ألا يفرلن تاوى دكا نمباي كافرتي وطاغوت دكما إيماني دا الله Allah ya wajabta mu dukkanin bayi su kafirce wa dagutu kuma su yi imani da Allah wannan wajibi ne ayat da muka karanta ta wadatar da mu walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa shanibu tagut lalle ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu wannan wajibi ne qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziyyah رحمه الله تعالى يجي الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع wannan shine ta'arifi mafi kyau da ake wa dagut wanda ya shigo da duk komai da komai a ciki ya ga ce dagut shine ma tajawaz bihi al-abd haddahu abinda bawa ya ketare iyakansa da shi min ma'budin daga wani abin bauta ya mayar da wani abin bauta ya rika bauta masa wanda ba Allah ba aw matbu'in ko ya mayar da shi abin bi ya rika masa biyayya ido rufe ko da ko ya saba wa Allah ko da umarnin sa ya saba wa na Allah aw muta'in ko abin yi wa da'a ya rike wani da'a mutlaqa wanda ba Allah da manzonsa ba da'a sakakkiya a cikin duk abin da ya umarni ko ya hani to wannan shine abin da yake mayar da mutum ya zama dagutu ya mayar da abin ya zama dagutu nan Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yana son ya bayyana mana da wannan magana da ya faɗa cewa tauhidi baya cika sai da bautar Allah shi kadai da kuma kauracewa dagutu tauhidi baya cika sai da wannan sai da bautar Allah shi kadai da kuma kauracewa dagutu idan kana bautawa Allah kuma kana hada bautansa da wani tauhidin ka bai cika ba idan kana bautawa Allah kuma kana hadawa da bautar dagutu tauhidin ka bai cika ba Allah ya faranta wa dukkanin bayi me su bauta masa shi kadai kar su hada shi da bautar wani abu at-tagut kalmar at-tagut mushtaqqa ce ko mushtaqqun ne min at-tughyan kalma ce da aka tsago ta daga lafazin at-tughyan shi kuma lafazin at-tughyan ma'anansa mujawazatul haddi ketare iyaka an gane ko ka wuce iyaka daga nan ne aka samu fadin Allah ta'ala inna lamma taghal ma'u hawallakum fil jariya kuma lalle mu a lokacin da ruwa ya wuce iyakar sa da aka sani sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa ma'ana a lokacin da ruwa ya karu akan iyakar sa da aka sani ta al'ada sai aka dauki annabi Nuhu da mutanansa a cikin jirgin ruwa ai an san iyakar ruwa wanda aka sani idan Allah ya zubo ruwan sama ai an san ruwan sama na al'ada ayi su millimeter kaza a dauke to su ruwan tufa ne sai suka wuce iyaka bayan sama na zubowa kasa ma bubbugo da ruwan take ruwa ya hadi da komi da komi kaga ruwa ya wuce iyaka shi aka Allah ya amfani da kalmar tagha lamma tagal ma'u ko mu faɗa da Hausa lamma dagal ma'u wannan lamma dagal ma'u hamallakum fil jariya mun higa ne ko daga eh daga dagawa aka ce dagawa wani akwai dagawa mana akwai jiji da kai da wuce iyaka an gane a istilahi kuwa mafi kyan abin da aka faɗa game da kalmar at-tagut shine abin da Ibn al-Qayyim ya faɗa wannan wanda muka karanta wanda malam ya kawo kullu ma tajawaza bihi al-abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta abin da yake nufi da al-ma'bud wal matbu' wal muta yana nufin ghayru salihin wanda ba salihai ba an gane wanda aka bautawa ko aka yi aka bishi aka yi masa biyayya makauniya ko aka yi masa da'a sakakkiyar da'a amma wanda ba salihin bawa ba sai ka sa wannan kaidin wanda ba mutunan kirki ba amma salihai mutanen kirki wanda aka samu wasu sun bauta musu ko sun bi su sun yi musu makaunin biyayya ko sun yi musu da'a sakakkiya wannan ba a ce musu dagutai mun gane ko ba a ce musu dagutu su saboda kaga salihin bawa dai ba zai yi izini a bauta masa ba zai yi izini a yi masa biyayya makauniya ba ba zai yi izini a yi masa da'a mutlaka ba sai dai a yi ba da saninsa ba ko bayan mutuwarsa kaga su ba a ce musu dagutai amma gumaka wanda ake bauta wanda ba Allah ba tawaghit ne an gane dagutai ne miyagun malamai wanda suke kiran mutane zuwa ga bata da kafirci ko kuma suke kiran mutane zuwa ga bid'a ko kuma suke halatta wa mutane abinda Allah ya haramta ko su haramta wa mutane abinda Allah ya halatta wannan dagutai ne da waɗanda suke malaman da suke kawata ma shugabanni su fita daga karkashin shari'a su yi aiki da wani tsari da ya saba wa tsarin shari'a ta addini su ma dagutai ne kuna ai ba laifi kuna iya aiki da kundin tsarin mulki a bar tsarin Allah a bar tsarin shari'a wannan ai ba laifi bane domin ci gaba ne civilization ne yanzu an waye akwai civilization akwai kuma yan abin nan modernism a zamanin tadda addinin da sauransu da irin wannan malaman dukkanin su dagutai ne domin su yawancin shugabannin dai ba sani suka yi ba su ne za su dora su akan wannan cewa daidai ne su kuma su bi to sun zama dagutai domin sun wuce me sun wuce iyaka sun wuce iyaka iyakar malami shine zama mabiyin manzon Allah ita ce iyakar da aka gindaya masa domin malamai bisa ga hakika magada annabawa ne an gane dan haka malamai sun gadi annabawa ne a cikin al'ummar su sun gadi ilimin annabawan da aikin su da dabi'un su da da'awar su da ilmantarwar su dan haka aikin malami shine wannan ya ilmantar da mutane ya koya musu yanda za su yi aikin bautar Allah da yanda za su yi wato a yi wa kansu kwalliya da dabi'u da halaye na kwarai wannan shine aikin malamai amma idan malami ya wuce wannan iyakar ya kasance har yana halatta wa mutane abinda Allah ya haramta ko ya haramta musu abinda Allah ya halatta ko yana kirkiro musu wasu bid'o'i da sunan addini ko zama yana kawata wa shugabanni cewa ba sai dole bane sai sun aiki da shari'a suna iya yin aiki da wasu tsare-tsare da suka tsara wa kansu to wannan malaman sun zama dagutai domin sun wuce iyaka ta abinda ya wajaba su kasance akai maimakon su zama masu bin shari'a ko masu ketare iyakan shari'a mun fahimta fadarsa da yake muta au muta abinda yake nufi da su anan su al-umara an gane ko al-umara akwai matbu su ne al-ulama malamai su ake bi al-umara kuma su ne al-muta'un wanda ake wada'a an gane akwai ma'bud wanda ake bauta irin gumaka irin kabarburra da wasu salihan bayi da wasu annabawa da mala'iku wannan ma'budun ne wanda ake bautawa ne akwai matbu'un wanda ake bi su ne malamai akwai kuma mai muta'un wanda ake wada'a su ne mai al-umara shugabanni da ba zan fahimta to su shugabanni ana musu da'a shar'an au qadran ko ya musu da'a shar'an ko ya musu da'a qadran don shugabanni ana musu da'a a shari'ance idan sun yi umurni da abin da bai saba wa umurnin Allah da manzansa ba idan kai musu da'a kai musu da'a ne a shari'ance to irin wannan halin kalmar tawaghit ba zai gaskato akan su ba ba za ka ce wa shugaba dagutu ba dan ya ce ayi sallah an ga wata ayi sallah gobe an mutane sun yi sallah an ga wata dauki azumi gobe mutane sun dauki azumi sai ka ce ya zama dagutu mutane sun bi gwamnati sun zama dagutu gwamnati ya zama dagutu ko kuma kun zama masu bautan dagutu wannan kalmar ba za ta gaskato ba akan shugabanni idan har umurnin da suka yi bai saba wa shari'a ba an gane da haka irin wannan halin abin da yake wajibi akan mabiya su saurare su kuma su yi musu da'a as-sam'u wat-ta'a, su saurara kuma su yi da'a. Wa in kana abdan habashiyan, ko da ko bawa ne mutumin habasha ya zama shine shugaban, to ya zama wajibi ku masa da'a. An gane? To da'a ga shugabanni a irin wannan halin da wannan kaidin, to da'a ce ga Allah. Idan kai wa shugabanni da'a a irin wannan halin, to Allah kai wa da'a. Shi yasa yana da kyau mu kula mu kiyaye a lokacin da zamu zartar da umurnin gwamnati, zamu yi aiki da umurnin shugabanni, wato gwamnati kenan, a cikin abin da yake wajibi a musu da'a a kansa. To a lokacin da zamu yi biyayyar, mu yi ta da niyyar bauta ga Allah, sai mu samu ladanta. An gane ko? Sai mu yi ta da niyyar bauta ga Allah, domin ya zamo zartarwa ne ga umurnin Allah, kuma neman kusancin Allah ne. An gane? Domin Allah ta'ala ya ce, ayu allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum, da shugabanninku ku yi musu da'a. To amma mu lura da aka zo maganar da'a ga Allah, sai aka kawo fi'ilin ati'u, manzan Allah ma ati'u, wannan da'ar su mutlaka ce, ido rufe zaka musu biyayya. Amma da aka zo wajen ulil amri minkum, ba ce wa ati'u ulil amri minkum, sai aka cire ati'u din dan a nuna mai da'ar su, sai in tana da alaka da ta wadancan. In shugabanni suka yi da'a ga da abinda Allah da manzansa suke umurni, to sai a musu biyayya. Biyayya wajibi ce, cikin abinda ya zama wajibi a musu biyayya, kuma neman kusanci ne zuwa ga Allah. Amma idan kai da niyyar, an gane, amma in baka yi da niyya ba, kaga baka da lada, inna man amalu bin niyyati. Kenan sai mutum ya sa niyya don ya samu ladan wannan biyayyar. Kar mu zo mu yi ta biyayya babu lada. Amma da'a ga shugabanni qadran, ta fuskar kaddara, wannan idan shugabannin sun zama masu ƙarfin mulki, masu ƙarfin zartarwa, to a lokacin mutane za su yi musu, mutane za su rike musu da'a saboda ƙarfin mulkin su, ko da ko ba wai imani bane ya tura su zuwa ga yin wannan da'ar. Ba wai suna yi musu da'a bane saboda sun yi imani da Allah, Allah ya ce a musu biyayya, a suna yi musu da'a ne bisa dole. To wannan sai zama da'a ce qadran ba shar'an ba. An gane? Domin da'a ga shugaba wato ana son ta kasance imani ne ya tuka ka kai wannan da'a, to ita ce da'a da za ta yi maka amfani. Idan imani da Allah da tsoron Allah shi yasa kake wa shugabanni da'a, to ita ce da'a da za ta yi maka amfani, sannan kuma ta amfani shugabannin su ma. An gane? Ta ma amfani mutane gaba daya. Da'a da imani ne yasa ake yi wa shugabanni ita, ita za ta amfanar da kai wanda kai da'ar, ta amfanar da shi shugaban ko shugabannin, sannan ta amfanar da mutane baki daya. To da'a kuma tana kasancewa saboda ƙarfin mulkin mai mulki. Sai da zai kasance yana da ƙarfin mulki, mutane suna jin tsoronsa. An gane? Idan ba su yi masa da'a ba, zai iya kama su ya azabtar da su. Mun fahimta? Wannan ba wai ana nufin idan yayi umarni da saban Allah ba, duka mu kiyaye nan. Duk muna nufin idan yayi umarni da abinda bai saba wa Allah ba. Shugaba yayi umarni da abinda bai saba wa Allah ba, sai kai masa biyayya saboda imani da Allah. Kaga zaka amfana, shi zai amfana, mutane za su amfana. Amma idan yayi umarni, shi ma dai umarnin da bai saba wa Allah ba, amma kuma ba wai kana yi masa biyayya bane dan imani, a sai dan dole ne. Shugabanni sun hana shan giya, shugabanni misali sun hana sai da miyagun kwayoyi, sai ka daina saboda jin tsoron in an kama ka za a saka gidan kaso shekara 15. An gane ko? Kaga wannan ƙarfin mulkin shugabannin ne yasa ka musu biyayya, saboda ka san in an kama ka akwai hukunci. In ka sa hadu da mutum a hanya ka buge shi, kai masa fashi, aka bincike aka kama ka, to hukuncin za a yi maka mai tsanani ne. In ka kashe, kashe ka za a yi. Tsoron kada a kashe ka, shi yasa kake yin biyayya kake kashewa. Tsoron kada a yanke maka hannu, shi yasa kake yin biyayya kake ka daina yin sata. Amma ba wai imani bane ya tuka ka kai wannan biyayyar. Tsoro ne saboda ƙarfin mulkin masu mulkin. To kaga shi wannan bai kai wancan ba. Ita wannan da'ar za ta amfane ka ne a matsayin baka yi sako ba. Amma kuma kaga ba da'a bace wanda imani ne ya tuka ka kai ta. Wanzu ba kun gane? shi yasa ake cewa malamai suke cewa mutane game da mahukuntansu a cikin irin wannan mas'alar suna da halaye. Malamai sun ambaci halaye har guda hudu da mutane sukan samu kansu tare da shugabanni a wajen abin da ya shafi biyayya. Na farko, ya kasance shi wanda zai biyayyar karfin imaninsa ne yasa zai biyayya, sannan kuma shugabannin kuma suna da karfin zartarwa, ga karfin imani sannan ga karfin zartarwa daga shugabanni. To wannan shine hali mafi kamala, shine hali mafi daukaka, ya zama shugabannin ba wasa ba sakaci, an gane. Sannan kuma mutane ga su da karfin imani, shugabanni suna cewa ayi za a yi, suna cewa a bari za a bari, su kuma shugabannin suna da karfin zartarwa, duk wanda ya taka doka za ta taka shi. Ko dan waye, dan shugaban ne, kanan matarsa ne, kanan kanwar babar matarsa ne, ko ma menene in yayi to za a yi masa. Doka tana aiki akan kowa, kamar da manzo Allah yake cewa law anna fatimata binta muhammadin saraqat laqata'a muhammadun yadaha, da a ce fatima ƴar manzo Allah za ta yi sata da manzo Allah ya yanke hannunta. Ya zama haka shugabanni suke da wannan karfin zartarwa, mutane kuma suna da karfin imani. To wannan shine hali mafi kamala, mafi daukaka. To akwai hali na biyu, ya zama mutane suna da mai raunin imani amma kuma shugabannin suna da karfin zartarwa. Mutane ga raunin imani amma shugabanni akwai karfin zartarwa, dan haka ba dan imani bane zai sa ai musu biyayya, sai dan tsoron su, sai dan tsoron damkar su, dan in ka saba za su yi maka. To wannan kaga hali ne da bai kai wancan ba, mun gane wannan. Wannan hali ne da bai kai wancan ba, kuma wannan hali ne wanda ya zama yana da hadari akan al'umma, hali ne da yake yana da hadari. Shine mafi kaskantar hali, ya zama abin nan duk ya zama duka biyun nake son cewa, ya zama aka sun wancan, mu dauki aka sun wancan, za mu fi bin abin bit tafsir. Mana ya zama mutane suna da raunin imani, shugabanni kuma suna da raunin zartarwa, yawa mu dauki shi shine na biyu zai fi dacewa. Mutane ga raunin imani, shugabanni ga raunin zartarwa, mu ga ba imani ba tsoron Allah, dan haka in ba wai tsoron Allah bane yasa muke bin dokoki na shugabanni. Zaka in ka duba nan, ka duba nan, kaga ferushi, kaga ba ku ka wuce, ba ruwanka, ba imanin da zai dakatar da kai kai biyayya. Abubuwan da duk maka aka dena na laifi da zalunci da wane ne, saboda tsoron shugabanni ne, ba wato abin nan saboda tsoro ne, ba dan karfin imani ba. Su ma kuma shugabannin kuma dai ba ruwansu, masu gidan giya su bude, masu gidan caca su bude, masu gidan zina su bude, zinan ma ba a san a ce musu mazinata, sai dai a ce musu abin nan wasu ma'aikata mai zaman kanta, wata ma'aikaciya ce mai zaman kanta, sai dai a ce masu zaman kansu, ba san a ce karuwai. Zaka mai caca zai zo ya bude gidan, mai gidan giya, mai kaza, mai kowa zai yi abin nan dinsa, ba ruwansu da su dauki mataki akan irin wannan abubuwa na sabo da ake, kuma ba ruwansu da su dauki mataki wajen yin umarni a bi dokokin Allah. Masu zakka wanda ba su fitarwa, shugabanni su bi diddigin su a gano waye baya fitar da zakka, a kwaci zakkar da karfi a fitar, wane ne wanda baya kaza baya kaza, duk a gano wannan a yi musu hukunci, zama shugabanni ba ruwansu. To wannan halin shine hali mafi kaskanci, kuma shine mafi hadari akan al'umma, kuma shine mafi hadari akan su kansu shugabannin, an gane. Domin idan karfin idan zaburarwan imani ta yi rauni, sannan tsawatarwan shugabanni ita ma ta yi rauni, to fauda ce kawai za ta mamaye al'umma, hayaniya da rashin tsari da kashe-kashe da ta'addanci, an gane, da zinace-zinace da yaduwar ɗiyan banza wanda ba ta hanyar aure ba. Misali, su ba ƴan banza bane amma ba ta hanyar aure aka same su ba, ƴaƴan zina wanda za a sake su a titi, ba su da iyayen da za su ba su kulawa da ta dace, su tashi ba tarbiyya, su gurɓata ƴaƴan anguwa. Da haka saban Allah ne zai yi yawa, ta'addanci ne zai yi yawa, al'umman za ta gurɓace ta lalace. su ma shugabannin kuma za su kasa samun kwanciyar hankali da gudanar da mulkin su yadda ya kamata. Sai a ce kuma demokrasi ne, kowa yana da yancin yayi abin da yake so. To kaga wannan shi ita ce me shine hali mafi rauni da al'umma za su samu kansu a ciki, hali mafi hadari. To hali na uku shine zama karfin imani ne ya rauni, zaburarwar imani ita ce ta rauni, amma shugabannin suna da karfin zartarwa. To kaga wannan tsaka-tsakiya shine hali na tsaka-tsakiya, domin idan akwai zartarwar shugabanni to wannan zai zama maslaha ga al'umma a zahiri, ba za ka aikata laifi ba sai ka doye, an gane. Amma idan karfin shugabanni ya zama shugabanni ba su da karfin zartarwa, to kaga wannan kowa zai abin da ya ga dama, amma suna da karfin zartarwa sai dai ka boye kai abu a boye. Kuma in kai a boyen ma akwai kwararri da za su yi bincike su binciko ka. Akwai kasar da in wani aka yi sata awa 24 sun yawa an gano wanda ya satar, duk yanda ya boye kuwa, saboda suna da wannan tsari na a gano. Ya zama shugabanni suna da wannan, kuma ana kawo mutum za a masa hukunci, hukuncin da ya dace. To kaga nan ya zama sai ya zama an samu mai hali na tsaka-tsakiya. Mutane dai ba imanin su bane yasa suke yin biyayya, saboda tsoron shugabannin ne. Mun gane. To akwai hali na hudu, ya zama wato mutane imanin su yana da karfi, amma kuma zartarwar shugabanni tana da rauni. Mun gane. To wannan kaga shi sai ya zama kuma bai kai wancan ba, domin wannan alaka ce kawai ta tsakanin mutum da ubangijinsa, amfaninsa tsakaninka da ubangijinka ne. Da haka ka daina yin kaza ba wai dan shugabanni sun hana ba, sai kawai dan tsoron Allahnka. Yanzu mutane suna da karfin imani, suna kiyaye dokokin Allah, suna kuma kiyaye dokokin shugabanni, suna yi musu biyayya, ba wai dan shugabannin suna da wani hukunci da suka tanada ba, in ka saba za a yi maka kaza ko kaza kaza, ba ruwansu. Amma dai duk da haka sai mu yi musu biyayya, saboda mai karfin imani Allah ya ce mu yi musu da'a, sai mu yi musu da'a. Amma ba wai suna da wani abin nan dan baka yi da'ar ba za su za a dauki wani mataki akan ka, ba wani mataki da za a dauka. To kaga wannan sai ya zama shi ma alaka ce ta tsakaninka da Ubangiji wannan, amma bai kai wancan halin ba. Zaka ana son dai shugabanni su zama masu karfin zartarwa, duk abin da ya zama mas'uliya ce da ta hau kansu su yi kokari su sauke, to sai kaga al'amura sun daidaita. To shine anan ma da yake cewa mai yake cewa wattawaghitu kaseera, dagutan suna da yawa, dagutan suna da mai suna da yawa. Wa ru'usuhum khamsa, jagororin su biyar ne. Iblisu la'natullahi alayhi, iblis la'anar Allah ta tabbata a kansa. Wa man ubida wa huwa rajin, da wanda aka bauta wa alhali yana mai yarda da wannan bautar. Wa man da'a da'an nasa ila ibadati nafsihi, da wanda yake rayu mutane zuwa ga su bauta masa. Wa man da'a shay'an min ilmin ghaibi, da kuma wanda yayi da'awar wani abu na ilimin ghaibi. Wannan sune ru'usut tawaghit, sune wato jagororin dagutai. Mun fahimta abinda ake nufi da ar-ru'asa anan, shine zu'ama'uhu, jagororin su, wanda su ake yi wa biyayya a wajen ketare iyaka. Malaici to suna da yawa, shugabannin guda biyar ne. Na farko wa Iblis, Allah ya la'ance shi, wanda Allah ta'ala ya ce masa wa inna alayka la'anati ila yawmiddin, kuma la'anata ta tabbata akan ka har zuwa tashin alkiyama. Wanda Iblis da ya kasance yana tare da mala'iku, yana yin aiki tare da su, amma a lokacin da aka umarce shi wa annabi Adamu sajada, to sai mummunan halinsa ya bayyana, girman kansa ya bayyana, sai ya ki yayi wa annabi Adamu sajada. Saka sai ya kasance daga cikin kafirai, sai Allah ya kore shi daga rahamarsa. Allah yake wa kullal malaikati tasjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayyanda muka ce malaiku ku yi sajada wa annabi Adam, suka yi sajada, sai iblisa yaki yayi girman kai, kuma ya kasance daga cikin mai daga cikin kafirai. Wannan shine shugaban dagutai na farko. Na biyu, man ubida wa huwa rajin, da wanda aka bauta masa alhali yana mai yarda da wannan bautar, an bauta masa kuma bayan Allah, amma kuma yana mai yarda da yana mai yarda cewa a bauta masa din kuma bayan Allah, ya yarda da wannan bautar ko da ba shi ya umurni ba, amma da aka bauta masa sai ya ji dadi kuma sai ya yarda, to wannan shi ma yana cikin jagororin dagutai. Sawa'un an bauta masa ne yana raye ko bayan mutuwarsa, matukar ya mutu ne yana mai yarda da wannan bautar da ake masa, to ya zama dagutu. To wannan zaka samu shehunan dariƙa. Za a zo gaban shehi ana gaya masa dazu-dazun nan, wani dan waye turo mu wani video inda wani ya zo wajen mauludin wani sharu, wane ne wani sharu ne, yana ta koda shi, yana cewa da shi aka yi Isra'i da Mi'raj, ya ga Allah iri da muzu. Da shi aka yi Isra'i da Mi'raj, shi wannan shehin yana zaunawa, yana faɗa, yana zaune yana faɗa, shehin yana kalle, yana kuru-kuru yana kallon shi, ya yi kuru-kuru da ido sai ka ce maye, kuma yana faɗa yana ji. Da shi aka yi Isra'i da Mi'raj suka ga Allah iri da muzu, yace kuma ya rantse da Allah duk wanda baya son shi wannan shehin dan wuta ne. Duk da naga wani bidiyo kuma an turo, an hukuma ta kama shi, ai mishi tambayoyi, yace ƙarya ce ya faɗa, wane ne ya ƙaryata, amma shi ma shehin kuma an kira shi, shi ma yace ya ƙaryata, amma kuma ai a lokacin nan take da yake faɗar wannan kalmomin ya kamata ya taka mishi burki, ba haka manzo Allah yake yi ba? In ka zo kana faɗar wasu kalmomi akan manzo Allah na guluwi, ai taka burki yake nan take. La yajuzu ta'khirul bayan a waqtil haja, amma daga baya ka zo ka ce wai daga baya ka tsawatar ko kai inkari, wannan aikin banza ne. To irin su ne wanda ake bauta musu, suna yarda da bautar ana yi, amma kuma suna jin daɗi, ba sa hanawa. To wannan shi ma yana cikin ne dagutai, da ana bauta musu suna da ransu ko bayan mutuwarsu. Mun gane wannan? Yace wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi, da wanda ya kira mutane cewa su zo su bauta masa, shi ne ma yake cewa a zo a bauta mu. Su ma cikin shahunan dariƙa akwai irin waɗannan wanda suke cewa a zo a bauta musu, ba su cewa bauta, amma sai su faɗi wani abu wanda bauta ne, wanda zai ce wanda ya so ni, wanda ya ganni ɗan aljanna ne, waman yuhibbuni waman yarani fi jannatil khuldi bila buhtani, wanda ya so ni ko ya ganni ɗan aljanna ne babu ƙarya ciki, is annani khalifatut tijani yuhibbuni bila siwani, saboda ni ne khalifan tijani kuma yana so na, baya son kowa kamar ni. Wanda ya ce yake cewa walan yashqa yawman mar'ani wa khattiya, duk wanda ya ganni ko ya ga rubutuna ba zai tabe ba. Da wanda yake cewa ban zara ni askantuhu al-firdaus, duk wanda ya kai min ziyara zan shigar da shi aljannan firdaus. Haka nan cewa suke a zo a bauta musu, kira suke a yi mai a bauta musu, wanda su suke kiran mutane a zo a bauta musu, wanda zai ce in ka shiga masifa ka kira sunana zan agaza maka. Shehi yana ba da sallah sai aka ga hannun rigansa ya jike da ruwa cikin masallaci, kuma ba ruwa, wani ne ya laɓe mata masa ba a gani ba ko ba a sani ba, sai da aka gama sallah shehi ya ne mun ga kai haka da hannu kuma hannunka ya jike sharaf. Ai wasu ne suna cikin taiku za su nitse jirgin ruwa kife da su suka yi ta shehu wani suna kiran sunana, shine muna sallah na mika hannu daga nan na tsamo su. To an yi rashin sa'a wani ya nitse sai na sa hannu na tsamo shi, shine hannun riga ta jike, yana nan yana sallah. Da wanda ana tafiya wali dan Nasiru, ana tafiya cikin ruwa, wanda wani malami yake faɗa na nan Niger, yana cewa muridinsa, to ni zan rika kira Allah amma kai ka rika kira na, ni ina ya Allahu kai kuma kana ya wali dan Nasiru. Sai shedan waye zo ya ce masa ya kake shirka kana kiran wani Allah alhali ga Allah, kai ma ka kira Allah mana, shi ma sai ya ce ya Allahu, sai ne ce cikin ruwa yana ta ya Allahu, sai ya nitse. Shehu yana tafiya ya duba sai ga bai ga muridi ba, sai ga ya can fantan cikin ruwa sai kamo shi, ya aka yace wani ne ya zo ne ce wai ina shirka, ta ai mukamin ka bai kai ka kira Allah anan ba, idan mu ka kira mu. To wannan su ne mala yake ishara, man da annasa ila ibadati nafsihi, wanda yake kiran mutane cewa su zo su bauta masa, ko da ba su bauta masa din su ba, inda ya ce a zo a bauta masa din ya zama dagutu, ko da ba a bauta masa din ba, ya shiga daga cikin ru'usut tawagut, jagororin dagutai, sawa'un an amsa kiransa ko ba a amsa ba, matuƙa ya ce a zo a bauta masa shikenan magana ta kare. Na gaba wa man da'a shay'an min ilmi al-ghaibi, da wanda ya da'awar wani abu na ilimin gaibi, muka zama takaita daga wannan. Idan ka ce al-ghaibu shine ma ghaba anil insan, abinda ya buya daga mutum, abinda ya faku ya buya, wanda shi ma nau'i wato gaibin iri biyu ne, akwai waqi'un akwai mustaqbal, akwai gaibi waqi' akwai gaibi mustaqbal, gaibin da ya riga ya abku, akwai gaibin da kuma sai nan gaba zai abku. To gaibin da abin da yake ya riga ya abku, wannan ana ce masa gaibi nisbi, zai zama sananne a wajen wani, jahiltacce a wajen wani. An gane ko? Abin da ya riga ya faru kai an yi a gabanka, kaga kai ba gaibu bane, amma ni da ba yi a gabana ba menene gare ni? Gaibu ne, gaibu ne. To idan nazo ne da awar cewa ni ko ba yi abu a gabana ba, ina gida amma na sani, kaga shikenan mutum ya zama dagutu. An gane? To akwai kuma gaibul mustaqbal haqiqi, to wannan bai zama sananne a wajen kowa sai Allah. Abin da zai faru nan gaba ba wanda ya san shi sai Allah. An gane? Ko kuma wanda Allah ya sanar, Allah zai iya sanar wani daga cikin manzanninsa abu kaza nan gaba zai faru. To wanda ya da'awar wannan ilimin na gaibi shi kuma kafiri ne, domin ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzon Allah. Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Kace ba wanda ya san abin da yake cikin samai da kasai na gaibi sai Allah, kuma ba wanda ya san ranar da za a tashe shi, ba wanda ya san ranar da za a tashi mutane daga cikin kaburbura, a suratul naml aya ta 65. To idan ya kasance Allah yana umurtar annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya shelanta wa mutane, to ba wanda ya san gaibi da yake cikin samai sai kasai, ba wanda ya san gaibin da yake cikin samai da kasai sai Allah, ashe wanda zai zo da awar cewa shi ya sani me yayi, ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daka wannan gaibi ba wanda ya san shi sai Allah. Domin idan ka zo ka ce ka sani, tambaye ka za mu yi, ka san gaibi? Ya ce eh. To shi annabi ko bai sani ba? Allah ya ce kai annabi ka gaya wa mutane ba wanda ya san gaibi sai Allah. To kai kuma ka ce ka sani, ka zo kai kana gani ha hanji, kai ne gali wali mai gani ha hanji, daka a zo kai ka san gaibi, to ka fi manzo Allah daraja ne? Ko manzo Allah ya fi ka daraja? Idan ji a manzo Allah ya fi ne, to haka shi bai san gaibi ba kai ka sani, kaga daga nan zai kare shi manzo Allah bai sani ba. Shi yasa ai suka daddage annabi ya san gaibi, billahi allazi, wa yace duk wanda yace billahi allazi, me yasa so suke su sun yi da awar sanin gaibi? To idan aka ce annabi bai sani ba, za a yi masa hujja da wannan, ya annabi bai sani ba ko kun sani? Shi suka daddage shi ma dole annabi ya sani. Annabi bai san gaibi ba sai gaibin da Allah ya sanar da shi, abinda Allah ya sanar da shi kuma ya fita daga zama gaibi a wajensa. Mun fahimta? Ya zama gaibi nisbi, ba gaibi mutlaq ba, tunda sai da Allah ya sanar da shi sannan ya sani, amma kafin Allah ya sanar da shi bai sani ba. Ga matarsa Aisha, an yi mata kazafin zina, aka yi kwana da kwanaki annabi yana tambaya wannan ita, inda ya san gaibi ai sai ci ƙarya ake mata, sai da wahayi ya sauko ya wanke ta. Abubuwa da yawa sun faru wanda yake nuna annabi bai san gaibi ba sai gaibin da Allah ya sanar da shi. Shi yasa Allah ya ce alimul ghaibi fa la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah shi ne masanin gaibi, baya bayyana gaibin sa ga kowa sai wanda ya yarda da shi daga wani daga cikin manzanninsa, to sai Allah ya sanar da shi gaibi. Wannan ya zama gaibi nisbi, Allah ya sanar da shi sannan ya sani. To sai Allah ya sanya masa tsaro gaban shi da bayan sa, domin kada wato ainihin a cutar da shi. A suratul jinni aya ta 26 zuwa ta 27, kaga wannan ita ma aya ta biyu, ita ce aya ta biyu da take nuni zuwa ga cewa dukkan wanda ya da'awar sanin gaibi to ya kafurta. Kuma ga manzo Allah ya umarci manzonsa ya shelanta wa mutane, qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u ila ma yuha ilay. Allah ya ce qul kace da su la aqulu lakum indi khaza'inullah, ni ba na ce muku a hannuna taskokin Allah na arziki suke, wala alamul ghaiba, ba zan ce muku na san gaibi ba, ban san gaibi ba, wala aqulu lakum inni malak, kuma ni ba zan ce muku ni mala'ika bane, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ba abin da nake bi face abin da aka yi min wahayinsa. Allah ya ce wa annabi ya gaya mana wannan, zaka hatta annabawa ba su san gaibi ba sai gaibin da Allah ya ga dama ya sanar da su. To duk wanda zai zo da awar ilimin gaibi, wai sawa'un boka ne ko mai duba ko shehi ne ko wane ne, yayi da awar cewa ya san abin da yake boye, har ma yace maka ka je ka dawo gobe mu ga abin da dare ya kawo, za mu yi listihara. Duk inda ka gana maganar listihara, gaibu ne, abin nan duba ne. Sawa'un mai amfani da aljanu ne, da mai amfani da ƙarya ne, da mai ne duk wanda yake da'awar ilimin gaibi to wannan ya kafirta ina fatan an fahimta wannan shine abinda ana nufin wannan gaibi wannan gaibi na biyu wanda yake mustaqbal na abinda zai zo nan gaba amma gaibin abinda ya wuce ana iya samun wani wanda zai san shi saboda ya faru a gaban shi an gane ya faru a gaban sa ya gani ko kuma idan yana ta'ammuli da aljani aljani zai gano ya zo ga masa boka ne wanda yana amfani da aljani aljani zai zo gani sai zo ga masa dan ka je wajen boka kafin ka zo sai ga maka sunanka da sunan garinku da abin da ma attahiya kama ya fa ga maka ma da sai ka kariya da dankali zai sai sanar da kai har abin da ka kariya da shi da dankali ka kariya da sa kai ta mamaki to aljaninka ne ka san kowane mutum akwai aljani tare da shi aljaninka ne ya san duk abin da kake sai ya gudu sai ya ga wani shi aljanin sai aljanin ya ga masa kaga wannan shi ma ai ba gaibu ya sani ba amma yana amfani da me da aljanu ne shi ma kafiri ne shi ma menene kafiri ne to akwai gaba ta karshe ita tana da tsawo tana buƙatar dogon sharhi na biyar shine wa man hakama bi ghairi ma anzalallah da wanda ya hukunci da abin da ba Allah ya saukar da shi ba wannan yana buƙatar dogon sharhi saboda da shi an boko har musu kamar kale to za mu yi dogon bayani akai in muka zo darasi mai zuwa kuma shine zai zama darasin mu na karshe a wannan littafi sai mu sa wani insha Allah in mun zo darasi mai zuwa shine darasin karshe insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi